Masu sauraro kun kamo sashin Hausa na muryar Amurka a shiri na musamman daga nan babban birnin Najeriya Abuja. Madina Dauda da sauran abokan aiki ke muku maraba da kamo shirin sashin Hausa na wannan lokaci. Kai tsaye ta radio da shafin mu na yanar gizo kan sashin hausa.com ko voahausa.com. Kazalika za a iya sauraron wannan shiri ta gidan radio amfani Fara'a da Lol muryar Arewa a Jamhuriyar Niger. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi Ghana. Nan na musamman zai fara ne da labaran duniya sai kuma alwashin rundunar sojan Najeriya kan gamawa da Boko Haram duk da yadda wasu ke cewa ana samun kwangaba kwan baya. Kazalika muna da rahoto kan lamuran da suka shafi mata da sauran rahotanni da zamu kawo muku a shirin. Yanzu dai a gyara zama.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Kasar Koriya ta Kudu ta keɓe wasu larduna da ke kudu maso gabashin kasar waɗanda cutar COVID-19 ta fi wa illa a matsayin wurare masu buƙatar kulawa ta musamman saboda bala'i, wanda hakan ya sa sun cancanci taimakon kuɗi da agaji. Akan ɗau irin wannan matakin ne a lokacin mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da kuma wasu bala'o'i da suka gama ƙasa. Koriya ta Kudu na da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus mutum 8,162. Kasar Australia ta ce dukkan matafiya zuwa kasar su keɓe kansu na kwanaki 14, kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo kasarta. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakan ne domin daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki, kasar Australia ta ce duk matafiya zuwa kasar su keɓe kansu na kwanaki 14, kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo kasar tashar kasarta. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakai ne domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a kasar ta Australia. Ya ci gaba da cewa,
"We will impose a universal precautionary self-isolation requirement on all international arrivals."
Ya ce, "Za mu wajabta amfani da matakan kariya da duniya ta ayyana na keɓe kai ga duk waɗanda suka shigo ƙasar, farawa daga daren yau." Bugu da ƙari, gwamnatin Australia ta hana jiragen ruwa shigowa ƙasar cikin kwanaki 30. Ƙasar Spain kuma ta sanar Asabar, ranar Asabar, cewa za ta yi matukar takaita tafiye-tafiye a cikin kasar mai dauke da mutum miliyan 46 domin daƙile yaduwar cutar ta coronavirus da ta zamo annoba a nahiyar Turai. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ƙara da cewa,
"Nuestra misión y determinación les quiero trasladar es máxima."
Ya ce, "Ina so na isar muku da wannan sako na cewa burinmu da kuma aniyarmu sun kai matuƙa. Waɗannan matakai na kare ɗan ƙasa ne da kuma daƙile ƙwayar cutar. Sannan daga yanzu za mu shiga wani sabon babi inda za mu yi amfani da wasu tanaje-tanajen doka da kundin tsarin mulkin ƙasa." A jiya ne ‘yan ƙasar Faransa suka fara kaɗa ƙuri'a a zaɓen ƙananan hukumomin ƙasar, duk da cewa ana ta hasashen jama'a ba za su fito ba saboda ɓarkewar cutar coronavirus da tsoron cuɗanya da jama'a. Shugaba Emmanuel Macron yana cewa za a samu koma baya a demokradiyyar ƙasar idan ba a gudanar da zaɓen akan lokaci ba. Dubban magadan gari da shugabannin ƙananan hukumomi ne za a zaɓa a wannan zaɓe mai zagaye biyu. A ƙoƙarin ƙasar ta Faransa na yaƙi da cutar coronavirus ta rufe hasumiyar Eiffel Tower da kuma shiyar Louvre. A jiya Lahadi ta rurrufe gidajen cin abinci da wuraren kallo da kantina waɗanda ba su zamo tilas ba a faɗin ƙasar. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen ran 22 ga watan Maris. An sako wasu mutane biyu da aka sace a ƙasar Burkina Faso a watan Disamba ta shekara ta 2018. ofishin jakadancin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali ya faɗi cewa an samu Edith Bowles ta kasar Canada da Lusa Tocetu na kasar Italia arewacin Mali kuma an mika su ga sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya cikin koshin lafiya. Daga bisani an kai su Bamako babban birnin kasar Mali ta jirgin sama inda shugaban kasar ta Mali Boubacar Keita ya gaisa da su. Har ya zuwa yanzu ba a san wake da alhakin sace su ba. To amma mayakan kungiyoyin kabilu da masu ikirarin jihadi a yankin na Sahel na aika-aikar su tun shekara ta 2015 kuma sun kashe ɗaruruwan fararen hula cikin shekarar da ta gabata. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya faɗi cewa an sake jefa rokoki kan wani sansanin soji da ke Iraki inda sojojin haɗaɗɗiyar kungiyar haɗaɗɗiyar rundunar sojin da Amurka ke jagoranta suke a ranar Asabar, inda uku daga cikin sojojin haɗin gwiwa da kuma sojojin ƙasar Iraki biyu suka ji raunuka.
Gabatar da farko ga rahoto na musamman.
Har yanzu dai wasu ƴan Najeriya musamman dai a yankunan karkara ba su daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba, musamman ganin yadda wutar lantarkin ta yi wuya a yankunan karkara. ƴan Najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa, yayin da suke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya ƙarfa gwiwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita. Amma dai kuma da yawa har shekarar 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idan gani ba.
Muhammadu Mustafa kenan. Gaskiya wannan wata mana zuwa ce. Sai a dan tsammana kara ai banza da mu. Kuma wata na yi a ce kawo kudi.
Matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sauya mata suna. Daga tsohon sunan ta NEPA zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta PHCN, wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba ya sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarki don a inganta ta. Wannan dabarar ma dai wasu ƴan Najeriya sun ce bata haifar da da mai ido ba.
Sunana Ibrahim Danbatta. Magana ingantaccen wuta a Najeriya ma bata taso ba. Gaskiya al'amari inda gwamnati tana so ta yi wa talakawa adalci ta karbe wannan wutar.
Kai magana Adamu Abubakar Dogwa. Gaskiya wutar lantarki a Najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba a da. Kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samun ta.
Babbar damuwar da za ta dade a zakatan wasu ƴan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar 2019 dai ba za ta kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya zo ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a koda share gurin da aka ce za a yi aikin ba, yayin da al'umar jihar Kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka wayi gari ministan wutar lantarki ya zo jihar Kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba.
Sunana Hamza Alhassan daga nan Santaran Waki. Ministan da ya yi alƙawarin ci ya yi magana cewa a ce aikin da an kai kusan 75% an gama, to amma gashi Allah ya kaddara wannan minista sai gashi ma daga bakin shi ya fada cewa aikin da ma kufin ma ba a share ba, yanzu ma kuma share shi ma za a fara aiki. Dokin da minista ya yi kusan kwana 7 aka yi ko mun tsaye ba da wutar ba.
Ganin irin dungushan da ake samu na wutar lantarki a sassan Najeriya da ya fara jawo hankalin wasu mahukunta, domin kuwa gwamnati da majalisun kasa sun fara bincike domin ganin yadda aka saida wutar lantarki da nufin ƙara duba maganar saida wutar da aka yi a baya. Kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka dade suna nuna da cewa akwai matsala maganar sayar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba. Kamar Muhammad Lawal na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki.
Har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar. Za ga inda suke samu awa 5, awa 4, yanzu sun koma awa 1, awa 2. Kullun zaka ji su ƴan kasuwan suna complain maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siya yanda ya kamata. To ta yaya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta?
Alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen ƙasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba?
Alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa ka'ida?
To ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya, kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa? Injiniya Shehu Tanimu ƙwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon ma'aikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama.
Matsalan wutar lantarki a Najeriya babban matsalan shine tunda aka fara abin da suke kira 2005 Power Sector Reforms Act, wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su to tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin koda ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutar bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza
sai suna magana ne cewa babu wutar engineer ban samu ai magana yadda za a raba ta
daga baya baya kenan misali a shekarar 2019 wutar nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sai wutar lantarkin idan suka sai wannan wutar suka raba mu mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutar
yanzu kai kana so engineer ka ce wai akwai wutar raba ta ne matsala
akwai wutar ba a sayan isasshen wutar ne da za a raba wajen rabawan shine babban matsala sana'ar babu riba domin wanda yaje ya saya shi kanshi ya dauka cewa zai ci banza ne
da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta
gaskiyar magana mu fadi mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karbo kudaden wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu ɗan kasuwa ne su sun siyo ne kuma suna so su sayar
engineer an shigo sabo shekara kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samu da wutar lantarki
akwai domin tura ta fara kaiwa bango dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman tatsuniya
tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabo shekara da muka shigo
sunana Sadiq Abubakar Al-Hassan daga Santa Market Kaduna tunda wannan wace shekara ta wuce muna sa ran Allah Ubangiji madara ta shekara da zamu shiga ya zama cewa an samu dacewa
Isa Lawal Ikara mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya
mabaronin Najeriya ka san su kashi kashi babban zamu ba watan ne fa kana barun fanfo babu titin mota masu kyau na shindaki kuma gashi barayi sun haka saga katutu kana gana ana can hanci ana ta can zalim
Kungiyar alarammomi da malaman tsangayu a jihar Nasarawa ta buƙaci gwamnatin jihar da kada ta yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro wajen kame almajiran da ke bara akan tituna. A maimakon haka sun nemi gwamnati ta ɗauki matakin gyara tukuna. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da rahoton.
Shugaban alarammomin a jihar Nasarawa Gwani Imam Abdullahi Aliyu ne ya mika kokon baransu bayan gwamnatin jihar ta yi barazanar maida almajirai masu ƙasa da shekaru 10 zuwa garuruwansu na asali a cewar shugaban alarammomin su masu bin doka ne dan haka suke buƙatar gwamnati ta gyara tsangayoyin da ke jihar ta yadda almajiran za su samu ilimin addini da na zamani
haka din da suka yi tunda sun faɗa mana cewa yaran da ba su kai shekara 10 ba zuwa ƙasa amma she su a jihohinsu mun yadda don mun zama da ita gwamnati amma sun ce waɗanda suke indijin na gari abin su na ƙasa za a bar su ba za a kai su wani guri ba abinda mun gaya ma gwamnati shine ta duba ainihin waɗannan yara akwai marayu wanda iyayensu sun mutu akwai wanda iyayensu ba su da ƙarfi duka wannan rashi ne yasa an kwashe an kawo ma ainihin wannan makarantu shine ya haifar da kuma wannan barace-barace amma abinda muka rokawa gwamnati ta duba da idan rahama da adalci ta kawo tallafi a waɗannan wurare dinnan abinda ya shafe abinda za a ci da kuma ainihin abinda zai zamanto na gyaran wurin da za su zauna ma a wuraren mu da muke sa'annan kuma su kawo mana tallafi na karatu na zamani ma a ciki maganan yaran ma na masu barace-barace mu roƙo gwamnati cewa abin tabban mu shi a hannun mu kar a sa muna yan sanda ko sojoji ko civil defense su bi muna yara
Shugaban alarammomin jihar Nasarawa kenan Gwani Imam Abdullahi Aliyu shi ma sakataren kungiyar alarammomin Umar Shuaibu yace sun gabatar da kokon baransu ne wa gwamnati da ta tallafa wa tsangayin ta kuma umarci iyayen yara su dauki hidimar ƴaƴansu a makarantun Allan
sannan muna roƙon su kafa wani hukunci akan iyayen yara wanda ba za a iya kawo yaro ba a makarantar Allo sai ubansa ya masa wani hidima na musamman kafin ya kawo sai muhimmanta wannan abin kamar yadda ake muhimmanta karatun boko kuma ya shafe da sarakuna su ne angonsu su lura da duk affairs din iyaye da duk wanda zai kai yaron sa wajen nasara ko zai shigo da shi ya tabbatar da ya masa wani abu na musamman kafin ya kawo sa.
Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Ahmadu Jabiru tace sun tantance sun kuma samu adadin yawan almajirai da ke jihar da suka kai kusan 64,000.
Muna da yaya a yanda muka yi capturing data yayan sangayoyi wanda suke karatu a various sangayoyi a state gabaki daya muna da 63,000 da yan kai a wayannan 64,000 da babu kadan akwai yaya masu shekaru daban-daban ne daki-daki akwai wanda suke da karancin shekaru ko kasa da shekara 10 to a wayannan shekarun ne za a zo a tantance a samu yawan wayannan kananan yayan gwamnatin Nasarawa ba za ta amince yaro da ke kasa da shekara 5 ko yaro mai shekara 2 ko 3 a ci a raba shi da iyaye a kawo shi wata kasa da sunan yazo karatun sangaya ba za a nemi yanda za a maida su gaban iyayensu a duk daga inda aka kawo su wanda kuma suna da shekaru masu dan dama kamar a ce shekara 10 sama ko da ba ɗan jihar nan bane gwamnati bata damu a ce lallai ta maida su inda suka zo ba amma da kaida cewa ba za su fito su yi bara akan tituna da sunan su za su nemi abinci ma kansu za su tsira da kansu su za su yi abu ba saboda haka maganan 63,000 za a maida su wani wuri mu ba mu san daga ina suka samu wannan figo da wannan bayani ba.
Kwamishinan mata da walwalar jama'a kenan a jihar Nasarawa Hajiya Halima Ahmadu Jabiru, Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaishe ki Zainab Babaji, kuna sauraron shiri na musamman ne daga cibiyar watsa shirye-shiryen muryar Amurka da ke Abuja, Najeriya. Kokarin kwakuloji jiyar matsalar tsaro a Najeriya wasu masana na ganin an bar jaki ne kawai ana ta dukan taiki wakilinmu dake Kaduna Isa Lawal Ikara ya hada wannan rahoton
wasu dai na ganin tsarin tsaron kasa ne ya riga ya nauyi yayin da wasu ke ganin matsala ce ta al'umma baki daya Brigadier General Sale Bala Mai Murabus na cikin manyan sojojin da suka aje aiki a Najeriya kuma ya ce tsaron na da matsala matuka.
Yaki na soja ko ƴan sanda aje a kashe mutum ba shike kada masifa ba. Ƙara hayefo masifa yi. Yanzu mun yi shekara 10 muna yakin Boko Haram. Yanzu ka duba ka ga ƴan Boko Haram din nan idan aka nuna hotunan gawo gawo kinsu. zaka ga samari ne da suke da shekara 15 zuwa 20. So a lokacin da aka fara yakin Boko Haram din nan, ka tambaye kanka shekarun su nawa. Saboda haka ni soja ne ba wai ina tsine wa kasar mu bane. Wallahi shugabannin mu da mu kanmu da Allah ya wa alfarma, idan bamu dawo talakokin mu mun ba su haƙƙin su, mun yi rainon su yanda Allah ya sa mana ba, to babban masifa yana gaban mu. Talauci da rashin ilimi da kyama da mu shugabanni da wanda Allah ya wa alfarma muke wa jama'an mu, masifar da ke dawowa kanmu kenan.
Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na cikin manyan lamuran da ke ci gaba da dauke hankalin yan ƙasa, musamman ganin yadda sace mutane domin karbar kuɗin fansa da kuma harare na kisan gilla a ƙauyuka ke ƙara ƙaruwa. Tunuma dai wasu al'umma suka fara daukar matakan kare kawunan su a yankuna da kana hukumai da kuma fadin jihohi a wannan ƙasa, yayin da wasu kungiyoyi suka fidda tsare-tsaren ganin sun taimaki nasu al'umma baki daya. Dr. Usman Bugaje shine shugaban cibiyar bincike da bunƙasa arewa ta ARDP da ke da makamancin wannan tsari a matsayin kungiya.
Ba zai yi mu bari don an baka damar kai gyara ka ki mutane su ta mutuwa ana galla zama jama'a kuma a zuwa kyale ka kai wane ne.
Dr. kun dade kuna bin lamuran tsaro tun daga tarurrukan da kai a baya, kana hango haske?
Ai hasken tsaye ne in kana so in yi shi karara, wato yan bokon mu wanda in tsaro ne take magana sun sani, in littafi ne da bahasi a rubuta abu sun sani, in magana ce sun sani da za a yi ta, to waɗannan in sun haɗu ba abin da zai bace masa. In ma kace kai ba za ka yi bukole, za a gano kai din ne kuma za a sanya za a yi da kai. Amma bai yiwuwa a bar mutane kawai, an ba ku dama da ku taimaka ma ƙasa, ku taimaka ma jama'a, amma ku tsaya kuna nan zaune bisa kujera sai shan daɗin mulki kuke, amma mutane jini ake zubarwa dare da rana, ana gangaza wa mutane, ana yin abubuwan da suke fita, mutane sun fita hayyacin su, ba a san inda za a kasa gaba ba, bai yiwuwa a kyale.
Cibiyar ARDP da Dr. Usman Bugajen ke jagoranta ma dai ta riga ta kafa wani kwamiti na ƙwararru akan harkar tsaro a arewacin wannan ƙasa. Kuma Dr. Salimu Male na cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna na cikin 'yan kwamitin da ke ƙoƙarin ƙwaƙulo mafita a yankin arewa.
Babban abin da ke gabanmu shi ne ya za mu yi mu haɗa kan al'umma, mu fahimci abubuwan da ke afkuwa a yankuna daban-daban, kuma mu ga yadda za mu taimaka a samu tasirin warware wannan rikice-rikice da rashin tsaro. Jama'a da al'umman arewacin Najeriya da gwamnatin tarayya gabaki ɗaya, har ma da masu tallafa ma ƙasar Najeriya wajen samar da tsaro, za su ba mu cikakken haɗin kai a cikin wannan kokari da muke so mu aiwatar.
Wannan magana ta matsalar tsaro a sassan Najeriya dai ta riga ta sabbaba kirkirar jami'an tsaro na yanki, inda kudu maso yamma da wasu matasan arewacin Najeriya suka kaddamar da nasu kungiyoyi, yayin da wasu yankunan suke shirin ganin su ma sun shige gaba wajen kawo kungiyoyin da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mun gode Isa. Har yanzu akan batun tsaro muke. Gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun umarci kwamishinonin shari'a na jihohin shiyar guda shida da su nazarci dokokin ƙasa da zai ba su damar kirkira da kuma lalubo hanyar da zai taimaka musu inganta harkokin tsaro da ke addabar shiyar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya hada mana rahoto a kai.
Mai masaukin baki gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fayyace matsayin gwamnonin jihohin kan matsalolin da suke addabar shiyar Arewa maso gabas, musamman na tsaro.
Bangaren sashen Arewa maso gabas na tarayyar Najeriya, mun gwamnoni mun haɗu mun tattauna akan matsaloli da suka addabi wannan yanki, musamman wanda suka shafi harkokin tsaro da mu'amala da walwala a cikin al'umma. Mun kuma daidaita cewa mun yaba da kokari da gwamnatin tarayya ta yi, kuma mun gode wa shugaban kasa musamman da ya tsaya aka kafa hukumar nan ta ci gaban yankin Arewa maso gabas, wato Northeast Development Commission. Mun kuma ba da umarni wa kwamishinoninmu na shari'a na waɗannan jihohi da cewa su haɗu su tattauna su duba dokokin da suke jihohinmu, saboda mu duba hanyoyin da za mu bi domin mu kawo ƙarshen karshe ga matsalolin rashin tsaro da suke wannan jiha musamman saboda ainihin matsala da ake samu a tsakanin yakokin mu wadanda wasu suka ketaro daga wasu jihohi su shiga wasu jihohi domin su yi ainihin ta'annati kuma su cutar da al'umma kuma su fake da bambancin wadannan rashin aminta da dokoki ko kuma rashin kyautata tsaro daga hukumomi na tarayya a don haka mun ce su duba yiwuwan yanda zamu karfafa dokokin mu domin mu samu mu jingina tare ko dan zamu samu mu bada kariya wa al'umman mu duka gabaki daya
masani kan fannin tsaro Brigadier General Laden Yusuf Mai Murabus ya yi tsokaci kan niyyar gwamnonin na ganin sun samar da ingantaccen ayyukan tsaro ta hanyar doka
suna da halin taimakawa hukuma to kaga gwamnati ko sune hukuma kan tsaro ba wai kawai ta soja bane kawai mutane suna da kuskure cewa in soja zo shikenan harkan tsaro ta abin nan da shiru su harkan tsaro abu ne na kowa da kowa to dun gwamnati sun ce za su kirkiro wani abu wanda zai taimaka a samu wannan abin na harkan tsaro don ni fa ana wara'ayi ai ban ga wani laifi ba akan wannan kaga akwai taimako na bayar da labari da information na civil kai ma dan jarida ya kamata ka shigo cikin wannan ayyaki da kai mutanen gari ya kamata su shigo ayyaki da su kowa to kamar maza ɗaya ka kira soja ka gaya musu ga fa abin da nake da shauri kuma za ka ilmantar da jama'a cewa ga abin da ke faruwa dan Allah in kun ji wani abu ku samu soja ku gaya musu to ai kai ma aike ka shiga yakin kenan abin da nake nufi kenan
Alhaji Sagir ma da kin shira a cewarsa hukumomi sun gaza inda ya buƙaci ganin an shigo da iyayen ƙasa da kuma duk masu fada aji a cikin al'umma
gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi duka sun gaza a ta bangaren tsaro sun dan dai kokarta amma dai kokartawan nasu bai kai ayaba ba ko ba dan wani abu saboda abun nan ana ta yin sa har yanzu ya kasa karewa dole a nemi sarakuna da masu anguwanni da manyan gari a saka su
tuni dai wasu shiyoyin ƙasar sun bullo da shirin samar da jami'an tsaro na al'umma Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba shiryawa a kowane wata a birnin Abuja domin tattaunawa akan batutuwan da suka shafi rayuwar mata. Ga wakilar Sashen Hausa Hauwa Umar da rahoton da ta hada mana akan taron.
An zakulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace, da cin zarafin mata a gidan aure da rashin basu mukamai a bangaren siyasa da sauransu. Honorable Asabebe Lita Bashir, yar siyasa daga jihar Borno, ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama a bangaren siyasa.
Na daya ba a so mata a su wakilce jama'a, maza ba sa so su ga ana damawa da su, ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zabe ɗan uwan mu masaji, ba sa so mu a cikin siyasa.
Mata yan suna mara wa mata baya in sun fito siyasa?
Mata ba sa mara ma ɗan uwan mata baya, gaskiya. Idan ya zo ga zabe, maza su suke bani kuriya. Ajiya Hauwa Bukar, na daɗe ina siyasa. In aka zo rabon mukamai, in aka ci zabe, da ƙyar a samu mace, samu wani abun kirki. Sun fi son a baka ko wani board member in ka gama ka je kana wani yar murya inda suke.
Maria Ibrahim Baba daga jihar Kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara.
Ya mace tun haihuwarta take samu mishkila da inda ya kamata ma a duba ta a tattalaye ta a gyara ta har ta girma. Saboda kan Allah ya baka ƴaƴa da maza da mata ya kamata kai musu tarbiyya tare ba bambanci. ƴaƴa mata ake sawa a gaba tun suna ƴan kanana su za su yi wanke-wanke a ce ai za ta zama matar aure. To shi dan namijin fa shi ma ai zai auri wata, shi ba ya masa tarbiyya ba, to ya zai zama da ita? Shi yasa kika gani ma yanzu aure ma yana neman ya gagara a cikin al'umma.
Ita ma Umma Rimi daga kungiyar da ke kwatowa mata ƴancin su ta yi ƙarin bayani game da ayyukan kungiyar.
Muna aiki ga samun ƴanci wa mata a gidan mijin su a kuma a waje. Su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida. Muna da irin kaman flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi mu ƙara faɗakar da mutane cewa ga mu aikin da muke yi.
Mun gode Hauwa. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da wakilan Sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka wannan shiri ya kammala. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
Afrique. Le monde